Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. Abin niyya mai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodi shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure barkanku da fatan kun muni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawo a daidai shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana.
A dubi ishu na empowerment na matasa empower an maida wannan harkar an yi sabotaging tunta ta koma harkar siyasa
wannan abu ne wanda zai kawo matukar ci gaba musamman a wannan lokaci da mutane suka matasa suke ta korafi akan rashin sana'a
wasu ƴan Najeriya kenan suke bayyana ra'ayinsu dangane da wani umarni da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattabawa hannu kansu yake shirin ba da takardar visa ga ma'aikatan kasashen waje waɗanda Najeriya take da ƙwararru irin su a wani mataki na bunƙasa hanyoyin samar da ayyukan yi. Dangane da haka muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan irin wato waɗanne irin hanyoyi kuke ganin gwamnati ya kamata ta bi wajen magance matsalar rashin aikin yi musamman ma tsakanin matasan Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jiro lambar. Sannan muna tafi da labaran wasanni amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kwana ɗaya kafin a fuskanci barazanar dakatar da harkokin gwamnatin Amurka, shugabannin majalisar dattijai sun cimma yarjejeniyar da ta samu goyon bayan daga jam'iyyun ƙasar biyu yau Laraba, wadda za ta samar da kuɗaɗe ga gwamnatin tarayyar ƙasar har na tsawon shekaru biyu, amma ta ƙyale batun shige da fice mai sarƙaƙiya. Shugaban 'yan jam'iyyar Democrat marasa rinjaye a majalisar mai wakiltar New York, Chuck Schumer, ya ce dukanmu mun cimma yarjejeniya mai kyau ga jama'ar Amurka. Yarjejeniyar za ta bunƙasa kashe-kashen kuɗin gwamnatin Amurka a fannin tsaron ƙasa da kuma ayyukan cikin gida da dala biliyan 300 cikin shekaru biyu, abinda zai kawo ƙarshen shekarun da ake taƙaita kasafin. Wanda 'yan Republican suka ce yana kawo cikas ga harkokin soja, su kuma 'yan Democrat suka ce yana shafar talakawa. Shugabannin majalisar dattijan sun yi aiki tuƙuru ganin wa'adin kuɗaɗen da gwamnatin tarayya take kashewa zai ƙare da ƙarfe 12 na daren Alhamis, in har ba a samar da wani kasafin kuɗin ba. Amurka za ta fuskanci tsaiko cikin harkokinta a karo na biyu a cikin 'yan watanni.
Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya faɗa a yau Laraba cewa nan ba da jimawa ba Amurka za ta sanar da sanya takunkumi mafi tsanani kuma da ba taɓa amfani da irinsa ba da zummar karya tattalin arzikin Koriya ta Arewa. Da yake magana bayan su gana rawarsa da Prime Minister ƙasar Japan Shinzo Abe, Pence ya ce Amurka za ta ci gaba da matsawa Koriya ta Arewa lamba har sai ta daina shirin makamanta na nukiliya da makamai masu linzami gaba ɗaya. Mataimakin shugaban bai bada ƙarin bayani ba akan fannonin da takunkumin zai shafa ko lokacin da za a sanar da su. A halin da ake ciki kuma ƴar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za ta je Koriya ta Kudu cikin makon nan don wasannin motsa jiki na Olympics da za a yi a Pyeongchang.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya yi ganawa kwanaki biyu a jere a yau Laraba tare da mataimakinsa Cyril Ramaphosa, abinda ke ƙara rurutu raɗe-raɗin da ake yi akan cewa shugaba Zuma zai yi murabus. Ramaphosa, wanda a watan Disamba shekarar da ta gabata ya maye gurbin Zuma a matsayin shugaban jam'iyyar African National Congress, jam'iyya mai mulkin ƙasar, ya ce suna sa ran kammala tattaunawarsu su kuma ba da rahoto ga ƙasar a 'yan kwanaki masu zuwa. Zuma ɗan shekaru 75 da haihuwa, wanda ya yi watsi da kiraye-kirayen da shugabannin jam'iyyu suka yi masa a kan ya yi murabus, yana jagorar ƙasar har na tsawon shekaru 9 masu cike da faɗi tashi, ciki har da koma bayan tattalin arziki da kuma zarge-zargen cin hanci da rashawa. A halin da ake ciki kuma, hukumomi a ƙasar Kenya sun ta saƙiyar wani ɗan majalisar ƙasar daga ɓangaren 'yan hamayya zuwa Canada, saboda ya halarci bikin rantsar da shugaban 'yan hamayya Raila Odinga, wanda na jikana yi ka ne. Ƙasar ta ɗauki wannan matakin ne saɓanin umarnin kotu na cewa a gabatar mata da ɗan majalisar a yau Laraba.
Iran ce kasa ta baya-baya da ta yi kira da babban murya akan kasar Turkiya ta kawo ƙarshen ayyukan soja a Siriya akan mayakan sa-kai na kudawa na Siriyan. Dangantaka tsakanin Turkiya da Iran ta dan inganta a baya-bayan nan, amma kuma ana gani Iran na ƙara nuna damuwa akan rashin tabbas kan tsawon lokaci na ayyukan da dakarun Turkiya za su yi da kuma muradin ƙasar. Kiran da shugaban Rouhani yayi akan kawo ƙarshen ayyukan soja ya biyo bayan rahotannin cewa an yi wani mummunan batakashi tsakanin dakarun Turkiya da mayakan sa-kai da ke samun goyon bayan Iran a Siriya a cikin makon nan. Ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Cavusoglu ya je Iran ya wato a yau Laraba don ganawa da takwaran aikinsa Muhammad Javad Zarif. Ana ganawa ne don tattauna batun haɗin gwiwa don a warware rikicin yakin basasar da ake yi a Siriya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya jama'ar kasar na ci gaba da nazari da kuma tsokaci kan umarnin da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya rattabawa hannu akai a fannin samar da ayyukan yi wanda ya soke shirin ba da takardar izinin shiga kasar ga waɗanda mutanen da ke zuwa aiki Najeriya da kasashen waje waɗanda kuma akwai ƙwararru irin su 'yan ƙasa. Fara shugaban kasar ta Najeriya ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin faɗaɗa shirinta na samar da ayyukan yi. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu wato Madina Dauda ta aiko mana.
Wannan mataki da shugaban kasa ya ɗauka na rattaba hannu a dokar samar da ayyukan yi ya ɗauki hankalin masu nazari akan al'amuran yau da kullum da ma matasan Najeriya inda suka yi bayanan tasirin dokar tare da ayyana muhimmancin sa ga kasa. Dr. Jibrin Ibrahim jami'i ne a cibiyar inganta demokradiyya ta NDI.
Doka ne wanda dama can yana cikin dokokinmu, ba a aiki da shi ne kawai. Na farko abinda dokan ya faɗa shine in za a bada kwangila kamin a ba kamfani da ya fito daga waje a duba ko akwai kamfani a Najeriya da zai iya yin wannan aikin.
Kididdiga ta nuna cewa rashin ayyukan yi sun ƙaru daga kashi 16 cikin 100 zuwa kashi 18. To ko menene matasan Najeriya da rashin abin yi yafi shafa suke cewa? Da farko ga Khalid Ismail, jigo ne a reshen matasa ta jam'iyyar APC.
Kifi na ganin ka mejar koma. Menene dalilin da ya sa muka faɗa haka? Akwai abubuwa da yawa da ya taso a ƙasar nan wanda yau gwamnatin nan tana neman shekara 3 da ta shiga office ta kama aiki. Amma abinda duk yake faruwa abun mamaki. A dubi ishu na employment na matasa Empower. An maida wannan harkar an yi sabotaging tunta ta koma harkar siyasa. So wannan abun ya zama siyasa kenan ba empowering din matasa ba.
Sai kuma Abubakar Bestu.
A gaskiya wannan mataki da shugaban kasa ya dauka abu ne da aka dade a Najeriya. Saboda a cikin bayani da aka gabatar a takaice abin da yasa ya sanya hannu bisa wannan kudirin shine don ya tabbatar da cewa ya farfado da matasan kasan nan da kuma masu bukatan ayyuka musamman wanda ya shafi aikin wato fasaha da kimiyya da kuma sauran ayyukan hannu.
Da Abubakar Sadiq Surumbai.
Wannan abu ne wanda zai kawo matukar ci gaba musamman a wannan lokaci da mutane suke ga matasa suke ta korafi akan rashin sana'a, ba aiki, ba mutane sun gama makaranta kuma babu abin da za su yi. To kin ga idan aka samu dama wannan abin ya tabbata kuma ya zama ba wai magana bace ta yaudara, magana ta tabbata ta zama gaskiya, to mu gaskiya wannan abin farin ciki ne a wurin mu.
Abin jira a gani shine irin tasirin da wannan doka za ta yi wajen rage zaman kashe wando da matasa ke fama da shi a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo anan na cewa karfe 4 na yamma ne saura kusan minti 20. Kafin mu bude layukan mu a ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Maso zowa ofin koye ofin, maso zowa gona koye gona, lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ji. Idan dai kaga mutum bisa mota kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga yana yin toroko na tabbata.
daɗi kayan yarabu mina nake ci
kayan yarabu mina nake ci
sai an sha wuya akan sha daɗi kayan yarabu mina nake ci
kayan yarabu mina nake
kama da zamani na kawayen mu a kalnike yawuna yazan hanna haudoki na haukeke ina bin sababu yanzu gani akan motoci na tabbata mu ni nan ke ci
kayan yara mu ni nan ke ci
kuma kowa ya mike dangi ku tattale ku neme na kan ku kama kowane gumi ne yake ci
kayan yara mu ni nan ke ci
insha ta alhaji dan ka
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 4 na yamma saura kusan minti 18. Lambar da za a kira da ita ce 202-205-2655. Ga kira mun samu daga Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Amin wa alaikum salam.
Sana Prince Abubakar daga nan garin kasuwar magani a jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin kamar Malam Abubakar.
Babu shakka a dangane da wannan sanya hannu da shi shugaban kasa ya kan waɗannan kudurori na tabbata za su yi makakwari na ganin cewa an samar da ayyuka ga matasanmu la'akari musamman da yadda muna da matasan azube waɗansu daga cikinsu ma har sun kammala manya-manyan makarantu ba ba ayyukan yi a bugu da tsari ga kuma waɗansu matasan azube waɗanda ma ba su samu damar yin karatu sukan ba kuma babu ayyukan yi. Na tabbata waɗannan dokoki da shi shugaban ƙasa ya sa hannu za su taimaka kwarai da gaske na ganin matasan namu sun samu guraben ayyuka domin ganin cewa an magance wato zaman kashe wando a tsakankanin matasan namu baki ɗaya. Fatan mu Allah ta'ala ya sa.
To madalla Malam Abubakar mun gode daga Kaduna kenan bari mu je Kwanto Gora jihar Niger. Wane ne akan layi?
Abubakar ne.
Yawa to muna jinka Malam Abubakar.
Wallahi in akai sai ta duwina kiran ku ban kama ku sai yau yanzu dai ni na miƙa godiya har tare da ku Allah ya ƙara muku fahimta.
To muna godiya Malam Abubakar daga Kwanto Gora da fatan wata ran zaka kira ka bayyana ra'ayinka. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Ka kira mun samu daga Bauchi. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum, sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
Wa alaikum salam Malam Ayuba, muna jinka.
To ra'ayina har ka Allah babban abin da shugaban kasa ya yi ya kyauta kuma ya yi daidai yana da kyau duk wasu 'yan Najeriya su rika aiki a cikin gida ba wai sai sun fita waje ba saboda muna buƙatar matasa ɗimbin matasa su rika aiki a cikin gida Najeriya.
Malam Ayuba, dokar ta kaikaici hana takardar izinin shiga ƙasa ne ga ƙwararru 'yan ƙasashen waje waɗanda akwai irinsu a gida wato ba buƙatar aikin 'yan ƙasashen wajen kenan.
Eh, kwarai-kwarai da gaske ina da sha'awar ku yi aiki a gida Najeriya ba sai sun je ƙasar waje ba.
To madalla mun gode Malam Ayuba daga Bauchi, bari mu je sake komawa jihar Kaduna. Wane ne akan layi? Hello,
sunana Mursala Chofin Darai kuma daga nan garin Kargodam na kira waya nan kusa da garin Jaji a Kaduna Najeriya.
To muna jin ka Murtala.
To gaskiya mun riga mun san dawa mai girma shugaban kasa mai kokari ne kuma haziki ne kuma kaga wannan sa hannu da yayi gaskiya ya daidai amma fa sai ya rika bibiya ya gani shin aikin da aka bayar yana zuwa wajen matasan. Saboda kayan da Allah wasu zai bada aiki amma ba su ba kowa sai dai su ba nan kusa da su wanda suke tare da su ba za su rika bazawa matasan su samu ba.
To a layin Murtala ya katse bari mu je a jihar Niger. Wane ne akan layi?
Sarki hula a garin da gode a can ba.
Yawo to muna jinka.
To a gaskiya game da wannan hali Abu da Buhari ya sanya su da mace mu Najeriya har Allah ya jarce da miyagun shugabanni dan saboda Najeriya nan duk wani hazaka da ake takama da shi a duniya Allah ya hore mu nan masu dukkan wani abu da ke kera a duniya to abinda Allah ya jarce mu shu da shi miyagun shugabanni da yake ba su da kishin ainihin ci gaban Najeriya sai dai ci gaban ainihin zukatan su da ƴaƴan su kawai shine abinda Allah ya jarce mu kenan ina fatan ubangiji Allah ya sa wannan Allah ya tabbatar da wannan al'amarin
to sai mu ce amin me kira kenan daga jihar Niger bari mu kusaki komawa Kaduna wane ne kan layi
to Mamun Lalo barka da lakariya
yawa barka dai da yamma
to madalla sunana Murtala ne amma kuma wannan karan daga garin Kasani
yawa muna jin ka Malam Murtala to muna jin ka
to gaskiya wannan tsari ne mai kyau saboda idan ka duba kowanne duniya yanzu zaka ga konan ma irin kasan America da sauransu kowanne shugaba yanda yake sallan kanta din shi ga mulki shine cewa zai saba ma yan kasa aikin yi da sauransu ko yanzu ka duba abin da ke ake ta koran mutanen mu ma South Africa duk suna cewa ne baki sun cika musu kasa da sauransu to kaga mu ma yana da kyau a ce din ana bada aiki a kasa amma fa dole ne wani kwarewan dole sai an nemo su fararen fatan nan idan aka samu fararen fata ma'aikata ɗaya ko biyu ne sauransu sai bayan kasa ina ga haka shi zai fito da fatan za a dauki wannan shawarwari mun gode
mu ne da godiya Malam Murtala bari mu je Zaria wane ne akan layi Alhaji su muna jin ka
wallahi ma ina murna da wanda barna ya sa hannu nan alhamdulillah Allah ya sa albarka Allah ya tabbatar da alheri ina muku da alheri Allah godi
to muna godiya a Alhaji Isu daga Zaria me nage daga Zaria lambar da za a kira ita ce 2025655 ga wani kira mun samu daga Sokoto wane ne akan layi
ko kana magana da Lawal Adamu Sagu
to muna jin kamar Lawal
okay wannan abun fatan mu ga wannan abun da aka ce za a yi na wanda wannan aiki za a samu muna roƙon Allah ubangiji Allah ya tabbatar da alheri kuma baya ga haka muna fata wanda aka yi domin su Allah ya sa abin ya kai gare su baya zaman addu'a an ce an sa hannu baya kasance kuma a kai kika ji amana ta wanda ke kokari a fara ce ga su samu ba
to Lawal kenan daga Sokoto bari mu je Kano wane ne kallai
kuna magana da Ubaidullahi likitan takalma kubara ta hayin kwari Kano sai Madogulo ka ganne
to muna jinka
to alhamdulillah ai mun yi matakan farin ciki da wannan sa hannun da shugaba ri'i a wannan lokaci ubangiji Najeriya Allah ya tabbatar mana da lafiya da zama lafiya kuma wannan gidan radio Allah ya karfafe shi kuma ina kira da Allah da gwamna Ganduje ya shilan tirati Musa Kunkusa dan Allah su daure
Malam Ubaidillah ba wannan mutum muke magana akai ba muna magana ne kan yadda za a samu da ayyuka yi mun gode
Najeriya
gode kwarai ga kira mu samu daga jihar Benue wane ne kan layi
to ni ne magaji loko sarkin yakin General Muhammadu Buhari na muku da jihar Benue Najeriya
to muna jin ka Malam magaji
dama rashin hakurin dan Najeriya ne ba ka ba Buhari na da kyakkyawan manufa
me yasa ka faɗa haka
da suka hakura sun je nace yau da aka hakura an ji amfanin da Buhari ke da tunanin sa ga talakawan Najeriya
muna jin ka Malam
mu wani abu da Buhari yayi muna murna kana ji na
muna jin ka
saboda haka muna murna General Buhari kowa riga da sani halin kikin talakawa yasa shi tsayawa a shugabancin Najeriya kuma alhamdulillah kuma gashi ya fara nuna ma ɗan ƙasa cewa zai yi aiki to muna fatan ubangiji Allah ya sa duk inda za dauke a Najeriya kuma ya kasance kuma aikin ya zo gare su da fatan ku tashi lafiya ni ne magaji loko sarkin yakin General Buhari da mu kudi jihar Benue Najeriya
muna godiya Malam magaji daga jihar Benue lambar da za kira ita ce 2025655 mun samu kira daga Taraba wane ne kan layi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
Abdulwaris ne da karamar hukumar Bali a Taraba.
Yawa to muna jinka.
Na'am, a daman tun da jimawa a nan Najeriya akwai kwararru ta fannoni da dama. To sai dai rashin samun shugabanni za su duba su ga cewa ya kamata a samu kwararru ingantattu sakamakon turawa da ake ɗaukawa duka waje.
Wato kamar kana so a yi haɗin gambiza kenan da kwararrun turawa da 'yan cikin gida kenan kake nufi?
eh na cikin gidan ma ya wadatar ba sai an dauko wasu ka waje ba.
To wallahi muna godiya Abdul Waris daga Taraba, muna kuma jihar ta Taraba har yanzu. Wane ne akan layi? Hello, na Taraba kana tare da mu?
Ina tare da ku.
Yawa to menene sunanka?
Ina na Radio Ali.
Yawa to muna jinka.
Kace abinda Buhari yayi na na abun nan da tare da wannan gwamnatin ya hana gwamnatin
Radio. Na ga kaman kana kusa da akwatin radioan ka, sai ka dan matsa daga kusa da iya akwatin. Kana to mun samu kira daga Niger ne yanzu. Rabiu layin shi a katse. Na Niger kana jin mu?
Eh ina jin.
Yawo to muna jin ka mu ma.
Sunana Muhammad Garba Kudu, wato local government Niger.
Yawo muna jin ka.
Dama na sha kiran ku ban samu sai dai yau. Allah ya sa na same ku.
Allah sarki ga shi ka samu yau.
Ina so a tashi ba.
To muna godiya kwarai Malam Muhammad daga Niger. Har yanzu dai akwai sauran lokaci, lambar da za ku kira ita ce 2022055655. To an daga mun hannu ma an ce lokaci yayi halinsa. Muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su bada gudunmawar su. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin ne da hukumar kwallon kafa ta kasar Ghana, wato JFA, wacce ta dakatar da babban taronta na cikon 24 da aka shirya a Ghana Mansoka Center of Excellence a Pram-Pram Gobe. Wannan dakatarwar dai a dalilin kai karattar da Accra Great Olympics ta yi ne a ranar Litini. Ungiyar Kumasi Asantikotoko za ta shiga gasan cin kofin Africa, wato CAF Confederation Cup, inda za ta kara da ungiyar Congo Brazzaville, wadda sutara tana cin wannan wato gasa a Baba Yara Sports Stadium ranar Lahadi, amma ba tare da dan wasan gabanta Abbas Muhammad ba, wadda saboda rauni da ya samu aka nuna cewar zai zama jinya na watanni 8. To amma duk da cewar Abbas ba zai wannan wasa ba, har yanzu dai kuma su Asantiko tana dogara ne akan Sadiq da Yakub, waɗanda da su yi mata wasan gaba a wannan karawa da da su yi. Haka kuma wasan Premier League ɗin ƙasar Ghana ya shiga cikin rudani, a yayin da Accra Great Olympics ta kai karar hukumar kwallon kafar ƙasar tsara a kotu a ranar Litini. Abin da ya sa har yanzu ba a san inda aka nufa ba a gasar da aka shirya somawa ƙarshen mako. Daraktan fasaha na Elmina Shahs King Grant ya yi kira ga hukumar kwallon kafa ta ƙasar Ghana da kuma ƙungiyar malakalan wasanni ta ƙasar Ghana da su maida hankali akan yadda ake alƙalancin wasanni a nan ƙasar, saboda kiyaye duk wani abu da zai iya dagula wato gasan league ɗin kakan shekara 2017 da kuma 2018. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwanul Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Cikin watanni 12 da suka wuce, kungiyar ISIS ta rasa mafi rinjaye daga yankin ƙasa da ke ƙarƙashinta da Iraki da kuma garuruwan da suka taɓa riƙewa a Siriya. Duk da haka, yankunan da a da suke a hannunta dole yanzu a gyara su domin jama'ar da suka rasa mahallinsu su samu sukunin komawa inda suke kamin yaƙin ya watsar da su. Yayin da 'yan ta'addar ISIS suka gudu, sun bar nakiyoyi don hana waɗanda suka gudu dawowa da kashe waɗanda suka dawo domin tsorata waɗanda ke shirin komawa mahallansu. Afirka da ƙawayenta suna ci gaba da aiki cikin haɗari don ganin sun biya wa 'yan ƙasar Siriya da Iraki buƙatunsu na gaggawa, wato komawa mahallansu. Suna aiki don kawar da nakiyoyin nan da wasu danginsu. da ƙara wayar da kan iyale akan hadarin da ke wuraren da hanyoyin da za su kiyaye. Misali a Syria, kokarin hadin gwiwa masu taimakon ganin an kawar da ƙargowar nakiyoyin suka yi ya kai ga samun nasarar yin safiyo da share fiye da muhimman wurare 90 wanda ya hada da makarantu fiye da 20 a garin Raqqa, wutajen shan magani da suka hada da asibitoci a Raqqa da Tabqa, da gadoji, wuraren tace ruwan sha da kuma ganin an fara aikin ci gaba da ayyukan dawo da zaman lafiya. Ana shirin fara karantar da hadarorin nakiyoyi a duk fadin Raqqa wanda ya kai ga mutum 30,000 za su amfana da shi da suka hada da yara da matasa. Kawar da hadarin waɗannan nakiyoyi da ƴan kungiyar ISIS suka binne wani jan aiki ne, amma wanda yake da muhimmanci na saki ƴan tosassa da aka kwato daga hannun mayakan. ƴan gudun hijira da waɗanda suka rasa mahallansu ba za su iya dawowa garuruwan da aka binne nakiyoyi masu hadari da sauran abubuwan fashewa ba har sai an kawar da waɗannan nakiyoyi masu hadari. A yanzu haka, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da fiye da dala miliyan 400 a wannan kokarin da ake yi. Sannan kawayen Amurka masu aikin kawar da waɗannan nakiyoyi sun kawar da kusan tan 45 na nakiyoyin da abubuwan fashewa a Iraki da fiye da fili mai girman square meter miliyan 1,400 a Syria. Hakanan Amurka ta samar da wasu dala miliyan 841 domin aikin soja ga Iraki da Jordan da Lebanon don sayan kayan aiki da zai taimaka wa waɗannan ƙasashe su kare kan iyakokinsu da yaƙi da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da ƙara horar jami'an ƙasashen wajen tafiyar da ayyukansu. Ganin an samu nasarar murƙushe ƙungiyar ISIS shine har yanzu abu mafi muhimmanci ga ƙasar Amurka a gabas ta tsakiya. Ƙasar Amurka za ta ci gaba da tsayawa da jama'ar Iraki da Syria da ƙawayenmu a duk faɗin duniya a yunkurinmu na ganin mun daƙile ƙungiyar ISIS. Akwai jan aiki a gaba. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma sai labaranmu a takaice.
Kwana ɗaya kafin a fuskanci barazanar dakatar da harkokin gwamnatin Amurka, shugabannin majalisar dattijai sun cimma yarjejeniyar da ta samu goyon bayan dukkan jam'iyyun ƙasar biyu yau Laraba, wadda za ta samar da kuɗaɗe ga gwamnatin tarayyar ƙasar har na tsawon shekaru biyu, amma ta ƙyale batun shige da fice mai sarƙaƙiya. Shugaban 'yan jam'iyyar Democrat masu rinjaye a majalisar, mai wakiltar New York, Chuck Schumer, ya ce dukan mun cimma yarjejeniya mai kyau ga jama'ar Amurka. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya faɗa yau Laraba cewa nan ba da jimawa ba, Amurka za ta sanar da sanya takunkumi mafi tsanani kuma wanda ba a taɓa amfani da irinsa ba, da zama karya tattalin arzikin Koriya ta Arewa. Da yake magana bayan ganawarsa da Prime Minister ƙasar Japan Shinzo Abe, Pence ya ce Amurka za ta ci gaba da matsawa Koriya ta Arewa lamba har sai ta daina shirin makamanta na nukiliya da makamai masu linzami gaba ɗaya. Shugaban Afirka ta Kudu, Jacob Zuma, ya yi ganawa kwanaki biyu a jere a yau Laraba tare da mataimakinsa Cyril Ramaphosa, abinda ke ƙara ruruta raɗe-raɗen da ake yi a kan cewa shugaba Zuma zai yi murabus. Ramaphosa, wanda a watan Disambar shekarar da ta gabata ya maye gurbin Zuma a matsayin shugaban jam'iyyar African National Congress, jam'iyya mai mulkin ƙasar, ya ce suna sa ran kammala tattaunawarsu su kuma ba da rahoto ga ƙasar a 'yan kwanaki masu zuwa.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo. In zama da din Maryam Dauda da Tani gabatar da shirin, sai Julie Lepes Creation da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa kamar da kuka ji. Sai injiniyan mu Wagner Robert Muhammad Lalu ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.